Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa shirin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 18 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Baba da kanin labarai.
A jiya Alhamis ne kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa halin martani da ta kai ya bata daman sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da yake niyyar yi ba a mako mai zuwa domin bayyana sabuwar shaida akan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Bujiya. Bayan shekaru biyu da kungiyar Taliban ta sake kwace mulki a kasar Afghanistan, ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa manazarta na ganin cewa sai an gina baya sa'annan gaba za ta yi kyau, inda tun bayan da Najeriya ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ƙasar ta fara da samo jagorori da za su shige mata gaba masu kyakkyawan kaifin tunani da suka dora tubali na aiki da zai kawo ci gaba a ƙasar. Muna tafe da cikakken rahoto kamar kowace safiyar Juma'a. Yau ma muna tafe da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya bata daman sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan 'yantar da wani ƙauye na Orzen. Dannawar da take yi domin ta kai ga tekun Azov wani yunkuri ne na raba wato adadin sojojin Rasha su kai zuwa rabi wanda suka kai mamaya a yankin. Yayin da suka tunkari kudancin Orzen, sojojin Ukraine sun yi nasara, inji kakakin sojin Ukraine Andrei Kavolev a wani jawabi da ya yi ta talabijin kasar, sai dai bai wani ƙarin bayani ba. Orzen da ke cikin yankin gabashin Donetsk shi ne ƙauyen farko da Kyiv ta ce ta kwace tun ranar 27 ga watan Yuli a wata fafatawa wacce ta kasance mai wahalan gaske na yaƙi da aka gwabza a wani wuri da wato ke ƙarƙashin ƙasar Rasha mai yawan nakiyoyi da aka binne. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyya yi a mako mai zuwa ba domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida akan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo. Babu wata kyakkyawar ƙwararren hujja na yawan magudi da Trump ya yi na zargi da yake yi cewa wato bayan shekaru biyu da rabi kenan da aka gudanar da zaben, to tun bayan zaben ne jami'an jam'iyyar Republican a jihar, inda wasu bayanai guda uku suka tabbatar da cewa shugaba Joe Biden ya yi nasara akan Trump, sun dade suna cewa wato ya sha kai bisa doka. Maimakon mu fitar da rahoto akan zaɓe shugaban ƙasa na shekarar 2020 akan magudi da aka tafka da kuma sata da aka yi a jihar Georgia a ranar Litini, lauyoyina za su gwammace su gabatar da wannan. Na yi imani ba za a iya warware wannan ba, kuma ƙwararren hujja na magudin zaɓe da rashin bin ƙa'ida ciki har da wato da za mu gabatar da shi a gaban doka za a dakatar, sai dai a gabatar da hakan a gaban doka a hukumance wanda muke yi domin kawar da wannan tuhuma ta abin kunya, in ji Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa da sada zumunta da yammacin jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa saboda haka taron manema labaran ba zai zama dole ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan shekaru biyu da kungiyar Taliban ta kwace iko a Afghanistan, ana ƙara samun damuwa akan yadda ƙasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda, lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma ka iya shafan ƙasashen yamma. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni da ya gargaɗi cewa tun a cikin watan Yuli wato ƙasar ko kuma kungiyar Taliban ta sanar da ko kuma ta kasa yin tanadi na yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin yarjejeniyoyi na Doha, yarjejeniyar da ta ba da daman janye sojojin Amurka.
Uh-huh. An jima kaɗan baba zai dawo da ƙarasan labarin duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda manazarta a Najeriya ke ganin cewa sai an gina baya sa'an nan gaba za ta yi kyau. Musamman idan aka yi la'akari da ganin cewa tun bayan da Najeriya ta samu ƴanci a shekara ta 1960 ƙasar ta fara da samo jagorori na gari masu kyakkyawan kaifin tunani da tsinkaya da za su kafa tubulin aikin da zai kawo ci gaba a ƙasar. Ga wakiliyanmu Hawwa Umar da cikakken rahoto.
Tun bayan da Najeriya ta sami ƴanci a shekarar 1960, ƙasar ta fara ne da samun wazirai masu kyakkyawan kaifin tunani da za su kafa tubalin aiki da zai kawo ci gaban ƙasar. Samun irin waɗannan wazirai a yanzu shi zai sa Najeriya ta ci gaba da gogayya da ƙasashen da ake ganin sun ci gaba a fannin kafuwar mulki, tattalin arziki, siyasar duniya, tsaro da dukkan wani abin da ƙasashe ke tunkaho da shi. Abu na farko na kuskurewa kyakkyawan ƙudurin tubalin gina ƙasashe ne a samar da wazirai da suke da tunanin kashe muraba ko kuma rashin tunanin bunƙasa ƙasa ga zamanin da ake ciki musamman ga na baya masu tasowa. Za a iya cewa dai a baya Najeriya ta samu wazirai masu kishin ƙasa waɗanda aka samo su daga cikin al'ummar Najeriya ba tare da ƙabilanci ko ɓangaranci ba, da hakan ya sa aka gina madafin iko da har yanzu ƙasar ke tunkaho da su. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi masa kwaskwarima ya yi tanadin cewa shugaban ƙasa ya naɗa ministoci masu ba da shawara a matakin farko, don haka ake buƙatar mutane haziƙai masu kaifin tunani da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da wannan aiki. Ko me kundin tsarin mulkin ya ce game da yadda za a gano matsayi da kuma cancantar waɗannan mutane kafin a basu mukami? Barista mai nasara Kogo Umar mai sharhi ne kan lamuran shari'a, demokradiyya da kuma diflomasiyyar duniya.
Sashe na 15 sakin sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce duk wani wanda yake jami'in gwamnati to dole ne ya zama babban jami'i wanda zai yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da ofishin shi domin ya gina kanshi. Saboda haka dole ne ka zama mutum wanda yake in za a baka mukami kana da tsantsanin duniya, kana da gudun haramun, kana da gudun rike wasu abubuwa. Sannan kuma sashi na 153 shi kanshi inda aka yi magana wannan hukumar da'a ma'aikata ta ce dole ne ya kasance kamin a bashi wani mukami ya tabbatar ya cika bayanin duk kadarori da kuma dukiyoyin da ya mallaka, don a tabbatar da cewa mutum ne wanda yake za a iya kwatanta abubuwan da ya mallaka da kuma mukaman da ya rike a baya, a ce ba mutum ne wanda yake ya yi sama da fadi a rayuwar shi da dukiyar jama'a ba. Sannan bayan nan kuma akwai muhimmancin duk abin da mutum zai yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 a inda ya fito da bayanin cewa domin talakawan Najeriya ake shugabanci, ma'ana ya fito ya zama mutum ne wanda yake yana da kishi na kokarin fito da tsare-tsare wanda za su daga rayuwar talakan Najeriya, tunda su ne mafi rinjaye kuma a demokradiyya ana amfani ne da biyan bukatun mafi rinjayen jama'a.
Husaini Gariko ya kasance tsohon ɗan siyasa ne da aka dama da shi tun a jamhuriya ta farko. Ya ce zaben ministoci da wannan gwamnati ta yi tamkar zaben tumun dare ne.
Ita wannan gwamnatin an yi mata shaɗa da mummunan zali. Na biyu, ita wannan gwamnatin dama abin da ake uzurawa talakawa su gwamnonin nan su suka jawo su ne suka haɗa ake azabtar da talakawa, tsadar rayuwa ta yi yawa, mutane suka shiga mutuku daban-daban, kuma sannan aka zo ba sa yin aikin da ya kamata su yi a jihohinsu. Yanzu aka zo aka san suka shiga gwamnatin tarayya, to kaga talaka sai ya shafa wa kansa ruwa. To mu gaskiyar magana wannan na tsana dan duk da dai ba ra'ayinmu kuma ba sai an tambayi ra'ayinmu a yi ba, to bai gamsar da mu kuma bai gamsar da talakan Najeriya.
Sa'in Abaji kuma ɗan siyasa a Abuja Town Planner Abubakar Sadiq ya ce duk da cewa kusanta tana yin tasiri a ganinsa cancanta aka bi wajen raba mukamai.
Duk da ana ɗaukan cancanta ne, amma gaskiya kusanta ya fi wannan cancanta, don sabida kamar gwamnatocin da suke shuɗe za ka ga mutum ma ba a ƙasa yake ba, amma sabida ana ganin kamar yana da abin da zai bayarwa na cancanta sai a turo mutane su zo a samu wannan matsayin. To kada kasancewan wannan zuwa wannan karnin da ake kai, mafi galiban mutanen da aka ɗauka an ɗauke su ne bisa ga cancanta, domin ga horarwarsu za ka ga fiyayyen mutanen da aka yi an cancanta ne, domin siyasa ce kusan kowa ko masu jira ko abin da aka zo aka dauka ya saba mu abin da ake jira.
A nasa bangaren shugaban kungiyar Arewa Traders a Abuja, Adamu Hassan ya ce, tabbas an yi siyasa ne a zaben ministoci, amma fatan su shine mutanen su gudanar da aiki kamar yadda ya dace.
Wasu guraren cancanta ne aka duba aka bayar, wasu guraren kuma akwai dan matsala gaskiya. Musamman abin da ya shafi aiki da shi muke so in kasan nan. Kaga ministan da aka nada su wasu din sun dace, wasu din dama ka san hakan zai faru kamar yadda muka sani. Amma lahayyata halin dai mu dai muna son mutumin da zai zo yayi mana aiki. Mu gani dai irin kamun ludayensu daga nan zuwa wata shida wata bakwai mu gane ya za su kasance.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya ce, raba mukamai a Najeriya tamkar ɗibar adashe ne.
To yanda ake raba mukamai a Najeriya, a karamar hukuma ne, a jiha ne, ko a tarayya ne? Duka za ga cewa mizani na farko da ake dubawa a ga cancantan mutum a bashi wannan mukami da za ga cewa wani irin bauta ya yi wajen lokacin da ake fafutukar neman zaɓe ko ake ƙoƙarin kafa gwamnatin. So babu wanda ya damu da irin halayen sa da irin ɗabi'unsa da irin in ya taɓa yin ayyuka a irin yadda ya tafi da wa'innan ayyuka ɗin. Saboda haka nan wani farfajiya ne aka samu ko domin a dinga biyan adashin da aka saka. Saboda haka na ɗan ɗaya a Najeriya ai maganan wai cancanta gaskiya fi sabila sai dai in an yi sa'a kawai ana ba mutane ne ko wa'inda ko suke da uwa a murhu ko suke da wani wanda ya tsaya musu wanda zai iya tabbatar da cewa sun samu kamun.
A yanzu dai ta rage wa 'yan Najeriya da masu nazari kan lamurai. Da masu nazari kan lamuran yau da kullum da masu kansu masu rike da mukamai a kasar da su yi duba da yadda tsarin yake a yanzu don tabbatar da ci gaban kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Ana tana ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga baba da cigaban labarin duniya.
Ministan tsaron kasar China Lin Shangfu ya kai ziyara a Belarus a jiya Alhamis, inda yake kasarsa za ta kara kawancin soja da kasar wadda ke makwabtaka kuma kawar kasar Rasha, inda Rasha take shirya dabarun makamanta na nukiliya. Shangfu ya gana da karfan shugaban kasar Alexander Lukashenko a birnin Minsk, inda ya ce manufar ziyararsa zuwa Belarus ita ce aiwatar da wato muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma kara karfafa haɗin gwiwar soja na kasashen biyu. Babu wani bangare da ya bayar da cikakken bayani akan abin da haɗin gwiwar zai kunsa, amma kasashen biyu sun amince su gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa a shekara mai zuwa. Li ya kai ziyara a Rasha jim kaɗan kafin ya kai wato ziyara a Belarus. Dakarun Rasha da aka jibge a Belarus na daga cikin sojojin wato Rasha da suka kai mamaya a Ukraine. Sojojin Rasha da makaman Rasha na ci gaba da kasancewa a kasar. A ƙarshe, Koriya ta Arewa na ƙara tauye haƙƙin ɗan adam kuma mutane na ƙara shiga cikin bakar wahala. Kana rahotanni sun nuna ana suna fama da yunwa a wasu sassa na kasar yayin da tattalin arzikin kasar ke ƙara taɓarɓarewa, in ji babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis. Volga Dek ya shaidawa taron farko na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tun a shekarar 2017 akan batun haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa, a baya al'ummar ƙasar suna fama da matsalancin matsin tattalin arziki da kuma danniya, amma a halin yanzu da alaman suna fuskantar duka bin baki ɗaya. Bisa bayanai da muka samu, mutane na ƙara shan wahala yayin da ake gwabza wato ake wargaza kasuwanci wanda ba na hukuma ba da sauran hanyoyin shawo kan matsalar, yayin da fargaba da suke da ita a kan sa ido da kamawa da yi musu tambayoyi da kuma tsare su ke ƙaruwa, in ji shi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya rufe iyakokin ƙasar ta Arewa maso gabashin Asiya don daƙile cutar COVID-19. Amma yayin da cutar ta ɓarke, Turk ya ce dokokin kulle da gwamnati ta ɗora sun ƙaru sosai, tare da ba da izini ga jami'an tsaro da su harbe kowa da yini a kan iyakan ƙasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Shugaban kasa ba zai yaki da Niger ba sai ya kawo a majalisar dattijai, kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita. To don haka magana yaki ke ga babu ta riga ta mutu mututus.
Daya daga cikin sabbin matasan yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya daga jihar Sokoto, Sanata Ibrahim Lami da na jam'iyyar APC kenan, ke cewa a dai kwantar da hankali domin maganar kai hari Niger fa ta riga ta kare, yanzu babu wata maganar barazana game da halin da jamhuriyar Niger ke ciki sakamakon juyin mulki, kuwa masana ne ke ci gaba da tattauna batutuwan da suke kara bayyana.
Kasa dama wanda fata daukan yaurin kanta in ya zama na a yanzu a ciki, kuma yanzu da dole talaka ya ji a jikin shi.
Ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Niger ba.
Game da maganar makalkal ma'aikatu ga ministocin da aka tantance aka tura wa shugaban kasa Tinubu, kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zaria ne yace a gaskiyar magana akwai batutuwan da aka buzne kuma su ya kamata su tattuna.
Yanzu ya za ka wanda ya gwamna a Zamfara state, kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya tabarbare, sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro, to me zai tsari?
Wadannan fa so mun muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a kafin fitar rana. Shiri na 131 cikin jerin shirin manuniyan da ke bambare bamborin boye-boye babu wani kwana-kwana. Me yiwa kuma kokarin kwashe kwanar kwana-kwanar ce kuma ta sa maganar cire tallafi ke ci gaba da jawo hankalin masana. Dr. Lawal Habibi haya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu a jihar Kanawa, kuma mai fashin baki akan al'amuran tattalin arzikin da yace tire tallafin mai a Najeriya fa babu wani abu da ya haifar wa talakawa in banda fitina.
Komai rashawa komai lalacewa, dan Najeriya ya sani yanzu da yake ji a jikinsa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi. Yanzu da aka yayi gaba daya ai shi yafi ji a jikinsa, kuma idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abun, because yana nuna gazawar gwamnati akan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta yi niyya ta taimaki jama'a.
A baya ana ta magana cewa ita gwamnati tana kashe kuɗaɗen nan ne waɗanda ya kamata a ce a yi wasu aikace-aikace na raya ƙasa.
Ai, talauci idan mutum aka talautar da shi to komai yawan titi da asibitoci ba za su amfana da shi ba. Wannan kuma abin da muke a magana a kai yanzu shine talautar da mutum, wato idan mana cewa ba shi da wani yunkuri na kansa baya iya ci da kansa.
Kamar da yadda mafi akasarin ƴan ƙasa suka riga suka sani, a ƙarshe shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tuttura ma'aikatu garin Kataka fatanin ministocin da aka riga aka tantance, sai dai kuma fa banda Kaduna. Mafashin baki kan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce wannan rabo na ma'aikatu ga ministocin tarayyar Najeriya dai a iya kallon shi a matsayin rana zafi kuma inuwa kuna.
Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abun mamaki, musamman ka kalli ministan babban binin tarayyar Abuja da aka kai nishan wiki. Kuma gaskiya bai kamata a ci irin su ne ake ba su muhimman wurare kamar babban binin tarayya ba, wanda ta hada jinsi kala-kala gami da yanda ya mulki a jihar Rivers. Na biyu, ka duba kuma inda aka hada ministoci guda biyu ɗan yanki ɗaya a matsayin ministocin tsaro, na Muhammadu Badaru tsohon gwamnan Jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matola. Yanzu ya za ka wanda ya gwamna a Zamfara state, kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya tabarbare, sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro, to me zai tsari? Na uku, uku kamar jihar Kano ita ta ba shugaban kasa ƙuri'a a matsayin na biyu a ka cire jihar Lagos, amma a bata kananan ministoci wannan bai yi ba gaskiya. Sai jihar Kaduna mu kuma an ba mu jabe take, tunda ga yanda aka yi an wartaka wancan bayaniyan bashi ministan ba an tozarta shi. Amma kuma in ka duba muhimman ministocin da duk an kai su kudu maso yamma ne, wato south west.
Ba bakon abu bane maganar matsalar matsananciyar matsalar tsaro, musamman ma dai idan aka ce lokaci irin wannan na damuna. Daya daga cikin matasan yan masar jantare Najeriya dan shekaru 44 sanata Ibrahim Lamido daga jihar Sokoto ya ce maganar matsalar tsaron ce ma fa ta sa ya shiga harkar siyasa, musamman ganin yadda yan bindiga suka tafkawa al'ummar shi barna.
Wallahi wannan hali da amma zabata take na waɗannan kananan hukumomi guda takwas tun daga harko shi a dalili na shigowa ainihin siyasa, domin irin yanayin da na gani ana fuskanta na tsaro, waɗannan mutane sun kwashe dukkan dabbobi da arzikin mutanen namu sun kwashe. Shi yasa sai ya bayyana ya kamata in shiga in bada gudunmuwata ko da za mu samu sauki a wannan haraka na tashin hankali na su bandits.
Ya zuwa yanzu matsaloli na tasowa daga Niger, me kake shirin yi ne ko da an waye gari mutane sun kwararo sun shigo cikin sakwatan nan a wannan yanayi da ake?
Eh to ai wannan matsala da kuke gani tana faruwa a Niger insha Allah kuma an kawo ƙarshen ta, saboda na farko dai shugaban kasa ba zai yaki da Niger ba sai ya kawo a majalisar dattijai, sannan ya kawo mun kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita. So don haka magana yaki ke gaba buta ta riga ta mutu mututus. In da rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku yayi shi, amma kuma ba zai sa a yaƙe su ba, sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar.
Sai dai kuma tunisu yan Niger din irin su sakataren yan labaru na gamayyar kungiyoyin yan jaridu a jamhuriyar Niger Malam Suleiman Umar Bura suna ganin juyin mulkin Niger fa ya jefa kasar cikin damuwa saboda kasancewar kasashen ƙetaren da ke kai wa kasar tallafi fa yanzu duk sun daina.
Ita dai halin da Niger take ciki batta iya tahi ya da kanta, kamar taimakon da muke samu daga sauran kasashe na duniya, ya Allah bashi ne, ya Allah taimako ne, shine ake gangama ayi aiki ne da gobe. To yau din inda aka ce an yi kudita, sai kuga su wannan partnerkin sun tsaye da wannan tallafin har ya ta kai ga ayyukan jin kai, su ma sai kaji an ce an tsaida. Kenan kasa dama wanda batta daukan yaurin kanta in ya zama na a yanzu a ce komai an tsaida, dole talaka ya ji a jikin shi. Muna tautata da san cewa masu hannu da shuni da su wannan kin suwa ga wanda suka dauki mulkin za su yi kokarin su, dan saboda a ce abin da yake tahiya ne yau da gobe da sauran wani abubuwa na hakkin kasa, a ce an samu an tahiyar da su, musamman ma harka ta tsaro, harka ta lahiya, ilimi da duka sauran abubuwan da za a watalaka ya ci gaba.
Me yiwa kuma wannan yasa dan jaridan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a kasashen ƙetare, Malam Ali M Ali ya ce ai babu yadda za a yi kasashen duniya su bar sojoji su rinka yi wa zababbin shugabanni juyin waina.
Na farko dai shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji, ai wannan an janye wannan magana. Abu kuma nan biyu da shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta Yamma, to a matsayinsa ne yake faɗa da yawun su kasashe 16 ne suka haɗu suka yi wannan, kasashe ne wanda suke da zurfin tunani, kuma abinda aka hanga shi ne cewa yadda ake hambar da halattattun gwamnatoci in ba a yi tufka hanci yanzu ba, wata rana za a waye gari a tarar cewa soja duk wanda ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hambar da halattaccen gwamnati, kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafe yake haifar da mai ido ba, musamman kasashen Afirka.
To ya ake watuƙa hanci a irin wannan manzali?
To yanzu kin ga dai an ɗauki matakai, na ɗaya daga ciki shine matakan sa takunkumin kada tattalin arziki, kuma sabanin abin da mutane suke tunani ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Niger ba.
Iyaka batutuwan da zamu iya tabbace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dabe mu da fin yi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1379 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne dama suke ta faman murna kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da su Muminu Barman Jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga ko'ina ni Isa Lol Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to madalla an gaida Isa Lol Ikara masu sauraro ga shirin nasihar juma'a
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله نيني ناكو إمام عثمان بن يوسف إليمان واتو نبي سنغاوة نجيهر عشانتي باكيد ايا أكسرغانا واتو الله سبحانه وتعالى ينا من قراء دا مقلا دا حق جيونا قد مبارغا با يراسا سقان مكود اما وإن دي كمود سوء الدين مبادئبا سبوديشي الله يناك ايا من اتكين آيانا القرآن ويناكي ولا يجري من لكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب لتقوى قد مبارغا با سقان كود جونا يحنا قيم جونا عدلت أسينا نغا الله بيكي كر مسلمي دا مسلمي با أسي كود مسلميني دا قرستا الله يناكيرون قيم جونا عدلت kuzauna zama na uwa daya uba daya kuma zama irin na sinsiya madaurinki daya ku yi majunanku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko da ma bata bin Allah a sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini mu yi majunan mu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurinki daya da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yanda muke so gobe kiyama amma wannan tana tucan wannan ma ya tuci wannan shi bai kawo mana ci gaba sai Allah yana kiran mu ne mu so juna mu yi zaman lafiya tsakanin mu da juna a duniya wannan shine abin da zai kai mu ita yanda muke so saboda shi muna kiran ku dukkan mu baki daya a duniya da mu hada kai mu zama sinsiya a daurin ki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to madalla masu haran mu da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
ta takaice a jiya Alhamis kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya bata daman sake kwace wani yanki da ke hannun Russia a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan yantar da ƙauyen Orizon dannawa da take yi domin kaiwa ga bangaren tekun Azov wani yunkuri ne na raba adadin sojojin Russia da suka yi mamaya zuwa rabi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyan yi ba a mako mai zuwa domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo. Bayan shekaru biyu da Taliban ta kwace mulki a kasar Afghanistan ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda. Lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma zai iya shafan kasashen yammacin duniya. Tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni yana gargadi a cikin watan Yuli cewa Taliban bata iya ta tanadar da wani mataki na yaki da ta'addanci ba a cikin yarjejeniyoyinta na Doha yarjejeniyar da ta bada daman janye sojojin Amurka. Ministan tsaron China Lin Shangfu ya kai ziyara a Belarus a jiya Alhamis inda ya ce kasarsa za ta ƙara kawancin soja da makwabciya kuma kawar Rasha inda Rasha ɗin take shirya dabarun makamanta na nukuliya. Shangfu ya gana da kakkarfan shugaban kasar Alexander Lukashenko a birnin Minsk inda ya ce manufar ziyararsa zuwa Belarus ita ce aiwatar da muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma karfafa haɗin gwiwar sojin kasashen.
To madalla baki ɗaya masu saro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci.
sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Baba Yakub Mairi da ya karanto labaran duniya, sai Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu Zubair. Hawa Sharif ki muka fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima ku.